إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، shugabannin da suka zo wannan guri da sauran manyan malamai da dalibai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya ta tabbata ga Allah ta'ala da ya bamu damar halartar wannan guri a irin wannan lokaci domin tattauna wannan matashiya mai amfani kwarai da gaske, wacce ta dace da yanayin da muke rayuwa a cikinsa, ba wai a ƙasarmu Najeriya ba, a duk sassan faɗin wato duniya, ƙasashen musulmi duka. Babu shakka wannan matashiyar tana da amfani kwarai da gaske, kuma tattaunata shi ne zai bamu damar mu fahimci wace alƙibla ya kamata mu sa gabanmu. Galibi muna yin abubuwa da ta, ba mu iya tsayawa mu karanci abubuwa ba kafin mu yi su. Wannan ya sa muke fadawa cikin kurakurai wani lokaci da ijtihadi, wato mutum zai ta cewa a yadda yake ɗin daidai yake, alhali abin da yake kuskure ne, wani lokaci kuma da ganganci, duk wannan tana faruwa. To amma da za mu tsaya mu nutsu irin waɗannan batutuwa, duk da yadda suke da hasasiya, wani abu ne wanda yake da jan hankali kwarai da gaske. To amma tattauna shi ɗin ya fi kowa ya je ya kama gabansa ya yi yadda yake so. A batun haƙƙin shugaba ko haƙƙin talaka a kan shugaba ko na shugaba a kan talaka, wannan kusan ya takaita ya kunshi rayuwar gaba daya, duk da daman rayuwar daga shugaba sai wanda ake shugabanta. Rayuwa ba za ta yi ba dole a samu shugabanci, ko an ki ko an so dole a samu shugabanci. In ba a samu shugabanci wanda yake da wani tsari guda ɗaya ba, to za a samu dai shugabanci na taci barkatai ko kuma na wanda ya fi ƙarfi ya zama shi ne shugaba. Amma a bisa fitra ta halitta duka, ta ɗan adam, ta dabbobi, ta tsuntsaye, ta mutum, ta aljanta, komai ma dole akwai sha'ani, akwai batun shugabanci a ciki. Batun shugabanci ko yasan a bisa tsari aka yi shi ko kuma a'a wani ne wanda ya fi kowa ƙarfi, to dole kuma saboda ƙarfin nan nashi a yadda a bi shi a haka. To shi kaga ba zai yiwu ba a ce an samu rayuwar da babu shugabanci a ciki. To kuma shugabanci muhimmi ne, musamman a mu aqida ta musulunci, dole ne a samu shugaba, dole ne a samu shugaba, ko mun lalacewar abu ko mun lalacewar al'umma, dole ne an ga an so a samu shugabanci. Don haka zama babu shugabanci wani hadari abu ne mai hadari kwarai da gaske, domin rayuwar za ta zama rayuwa ce irin ta dabbobi ba irin ta dan adam ba. A bangarori biyu na al'umma, bangarorin wanda suke da shugabanci da wanda kuma ake shugabanta, ko dai shugabanci wanda yake na siyasa ko kuma shugabanci na addini, wanda malamai suke cewa dukkanin waɗannan bangarori biyu na shugabanci sun shiga ƙarƙashin faɗar Allah ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzon Allah da'a, ku yi wa shugabanni da'a. Malamai da dama daga cikin magabata sun fassara ulul amri da cewa su ne al'umara wal ulama, shugabanni na mulki da kuma shugabanni na ilimi. Wannan su ne aka ce a yi musu da'a, kamar yadda Allah ta'ala ya yi kira a yi wa Allah da manzansa da'a. To kowane ɓangare akwai haƙƙi, yana da haƙƙi. Shugabanni suna da haƙƙi a kan talaka, talaka suna da haƙƙi a kan shugabanni. Mukan so ko da yaushe a faɗi duka ɓangarorin biyu, wato kada ka faɗi haƙƙin talaka ba ka faɗi haƙƙin shugaba ba, kada kuma ka faɗi haƙƙin shugaba shi kuma talaka ba ka faɗi haƙƙinsa ba, to zai ji cewa shi ba a so a bashi haƙƙinsa. Shi yasa ko yaushe a faɗi kowane ɓangare yana da kyau, ko in yau in ba a haɗa a lokaci guda ba, to in yau an faɗa haƙƙin shugaba to gobe kuma a faɗi haƙƙin talaka, don kowane ya san cewa akwai wani wajibi da yake kansa, akwai wani nauyi da ya ɗauka, kuma wannan nauyin bashi ne a kansa, ko ya biya a nan duniya ko Allah ta'ala ya tambaye shi a lahira, inda ba ya da abun biya sai dai ayyukansa na kwarai da yayi, in yana da su, in kuma ba ya da su a dora masa laifuffukan waɗanda ya zalunta. Kaga ashe yana da kyau ya san haƙƙin da yake kansa tun a nan a warware, don haka kowanne ka gaya masa haƙƙin da yake kansa za ta kai masa, ba wai kana so ka ƙara tunzura mutane ne a kansa ba. shugabanni akwai haƙoƙi a kansu. Yana da kyau farawa da haƙƙin shugaba, haƙƙin da yake kan shugaba, domin shi shugaba shi ne mai iko a hannunsa, galibi shi ne ke da ƙarfi, shi ake buƙata ta ɓangaren sa ya bayar. Don haka shi ya kamata a fara faɗan nasa a haƙƙin da yake kansa na al'ummar da yake shugabanci. Kuma duk musulmi ya kamata ya fahimci wannan abu, shugabanci ba gata ba ne, kowane irin shugabanci ne za a baka. Sawa'un shugabanci ne na siyasa ko shugabanci na ilimi, shugabanci ba gata ba ne, shugabanci mas'uliyya ce, amana ce, wani nauyi ne da Allah ta'ala ya ɗora a kanka. Maimakon da can kai kaɗai ake buƙatar ka gyara kanka, in ka gyara kanka shi kenan ka samu ka kuɓuta. To in aka ce kai shugaba ne, to wanda duk kake shugabanta nauyinsa yana wuyanka. Bayan ka gyara kanka kuma wajibi ka gyara shi. Idan mai gida ne a gidansa, bayan shugaba, bayan nauyin da yake kansa na kansa, to kuma akwai nauyin iyalinsa a kansa. In abin ya faɗa ɗaya zama mai unguwa, to haka nan kuma unguwa gaba ɗaya nauyinta ya koma wuyansa. Haka abin yana faɗi, haƙƙin yana ƙara faɗaɗa. To ashe kaga ba wai wani gata ba ne gaskiya, in ka tsaya ka kalli abin ta fuska ta addini, ta fuska ta kyakkyawar aƙida, ka tuna cewa ba nan ce kawai rayuwa ba, akwai wata can da za a je a samu, kuma ita ce ta ƙarshe, ita ce kuma gangariya, ita ce rayuwa ta haƙiƙa. To za ka san cewa shugabanci ba gata ba ne. Haka shugabanci a ilimin ce shi ma ba gata ba ne. Shi yasa za mu ga malamai na farko suna wato tureniyar fatawa, duk wanda aka je ho fatawa sai ce a je a tambayewa ne, shi ma aka je gurin su ce a ku ƙara gaba, ba don komai yana gudun kada ya je abinda ba daidai ba a tume shi ranar gobe kiyama. Ko shi wanda aka ɗora kan ba daidai ɗin ba, aka zo ranar gobe kiyama ana lissafi, aka ga wani abu da ya yi, shi wani abu da kai ba daidai ba ne, ya ce to ai malam wane ne ya ɗora ne, a nemo shi. To kaga gudun wannan yasa kowa aka yi masa fatawa sai ce a je a tambayewa ne, sai ya zama ba yadda za a yi. To a lokacin ne sai kaga cewa ya karɓa ya ansa. To ashe kaga shugabanci ba gata ba ne, shugabanci amana ce, shugabanci mas'uliyya ce. Akwai haƙoƙi da dama na talakawa na al'ummar da ake shugabanta akan shugabanninsu. A shugaba wanda shine al-imam, wanda da ana kira al-imam al-a'zam, shugaba na gaba daya, ko kuma a'a shugaba na wani bangare, ko shugaban karamar hukuma, ko shugaban wata ma'aikata, ko shugaban wata babbar makaranta kamar irin wannan, duk shugabanci ne. Kuma akwai wani abu da ake bukata a gurinsa na haƙoƙi. Daga cikin irin haƙoƙin da ake bukata a gurin shugaba musulmi ga al'ummarsa musulmi, shi ne ƙoƙarin ya ga ya hukunta shari'ar Allah a cikinsu. Wannan shi ne haƙƙin da ya fi kowanne girma. Shi ne duk abin da ya san dokar Allah ce, to ya ƙoƙarin ya ga cewa ta samu gindin zama a cikin al'ummarsa, kai ya zama cikin waɗanda za su yi mata zagon ƙasa ko maƙarƙashiya. Ya yi ƙoƙari iya iyawarsa, ta yi akwai wani abin da ba zai iya ba, saboda ba shi kaɗai ba ne, ta yi akwai abin da ya fi ƙarfinsa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya. Allah baya ɗora ma wata rai sai abin da za ta iya. Don haka amma duk abin da yake cikin ƙarƙashin ikonsa da iyawarsa, to kada ya sakaci a nan, ya ga cewa ya ɗabbaka shari'ar Allah a nan, inda duk ya san cewa ko wani haƙƙi na musulmi da ya shafi addininsu, to ya ga cewa bai yi sakaci a nan ba, ya yi iya iyawarsa. Abin da ya kasa, wannan Allah ta'ala ba zai kama ka da abin da ya fi ƙarfinka ba. Da Allah ta'ala ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, ko fa ulaika humul zalimun, ko ulaika humul fasiqun. Wannan hukunci da shari'ar Allah anan ana nufin duka rayuwa, kuma da shugaba da wanda ake shugabanta duk sun shiga cikin wannan ayar. Galibi mukan fahimci kamar ayar ta tsaya ne akan shugabanni waɗanda suke jin ragamar al'umma, wato shugaba na koli. A'a, ayar ta shafi dukkan wani musulmi, kai ko da a tsakanin ƴaƴanka ne biyu suke gaddama, suke rigima akan dabino kwara ɗaya, su zo ɗaya da ke da gaskiya ɗaya ba shi da gaskiya, to anan wajibi ne ka tashi shari'a tsakaninsu ka yi adalci, ka ɗabbaka wato hukuncin Allah, ka ba wa mai gaskiya gaskiya, samar gaskiya ka ba shi gaskiyarsa, ko matan ka biyu suna rikici. Don haka in ka yi adalci a gurin, ka yi wani abu na zalunci, to baka ɗabbaka shari'ar Allah ba. Ashe kaga ita ayar ba wai ta ta kaita ne akan shugabanni kadai ba, galibi muna magana mukan dakatar da abin tabar akan shi shugaba shi kadai ne ake bukatar ya hukunta shari'ar Allah. To wannan babban haƙƙi ne, haƙƙi ne wanda zai tsarewa mutane addinin su. Addini yana gaba da komai, kowane abu yana da sauki idan ana maganar addini. So abinda duk zai tsare musu addinin su, to yi kokari ya ga cewa ya kula musu da shi a gurguje, saboda babu lokaci ba za mu tsawaita da yawa ba. Haƙƙi na biyu shine tabbatar da adalci. Tabbatar da adalci, babu wanda zai iya tabbatar da adalci sai wanda ya san menene adalci. Babu wanda yake sanin adalci hakikaninsa sai wanda ya san Al-Qur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya san waɗannan abubuwa guda biyu shine zai iya tabbatar da adalci. To shugaba abu ne da ake bukata a wajen sai tabbatar da adalci. Allah ta'ala ya ce ya aiko manzanni duka da hujjoji bayyanannu, ya saukar musu da littafi, ya saukar musu da mizani ma'auni, yace domin mutane su tsaya da adalci. Wato kamar anan Ubangiji yana gaya mana cewa dukkan annabawa da Allah ta'ala ya turo a doron kasa da dukkan littafan da ya saukar, Ubangiji ta'ala ya yi wannan ne domin a samu tsayawa da adalci. Domin idan babu adalci rayuwar duka ba za ta yiwu ba, sama da kasa din adalci ne ke rike da su. Duk wani abu da fike yana ta gudana har zuwa yanzu bai samu matsala ba, to adalci ne ya tsaye da shi, adalci ne ya rike shi. Sau haka Ubangiji ta'ala yake gaya mana da kad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan, ce li yaquma an nas bil qist, domin mutane su tsaya da adalci. Don kaga annabawa da suka fi kowa karkata, Ubangiji ta'ala ya ce aiko su da littafan da aka ba su duk saboda a samu adalci ne. Haka nan Ubangiji ta'ala kita inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Ubangiji Allah ta'ala yana umartar ku da adalci, yana umartar ku da insani. Waɗannan abubuwa guda biyu su ne suke kyautata rayuwa ta al'umma, kuma wajibi ne su samu tare da shugaba. A samu adalci tare da shi, a samu kuma insani tare da shi. Adalci shine kowane abu, kowane haƙƙi ya kai shi mahallinsa, kowane haƙƙi ya dangana shi da mahallinsa, ya aje shi a inda ya dace. Wanda haƙƙi yake gurinsa ya karɓo daga wajensa, wanda kuma za a bashi haƙƙinsa ya bashi, wannan shine adalci. Wanda yayi ba daidai ba ya taka masa bishi, cewa abinda kai ba daidai bane. In akwai wata hukuma da aka tanadar ma wannan mai wannan laifi, ya ga cewa yayi masa horo akan laifinsa. Sannan ihsani shine kyautatawa, yafiya, kyautatawa, karamci, wannan duk yana bangaren insani. To duka mulki ko yaushe a ko ina baya tsayuwa sai da abubuwan nan guda biyu, sai da ashaja'a, sai kuma da alkaram. Ashaja'a shine jarumtar da zaka yi dan baka adalci, baka tsoron kowa, baka shari kowa, kowa kana jin cewa bai fi karfin doka ba. Sannan abu na biyu ya zama kana da karamci, kana taimakawa, kana tausayawa al'ummarka. Duk wani wanda kake ganin mai bukatar taimako ne, mai rauni ne, kaga cewa ka tallafa masa, ka taimaka masa, ka share wa al'ummarka hawaye. To waɗannan abubuwa guda biyu su suke tabbatar da kowane irin mulki, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa. Idan shugaba ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu, to za ga mulkinsa ya tafi yadda ya dace. To sannan adalci din nan Ubangiji ta'ala yana cewa inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl inna Allaha ni'ma ya'idhukum bihi inna Allaha kana sami'an basira. Ubangiji ce lalle Allah yana umartar ku isar da amana zuwa ga masu ita. Sannan idan za ku yi hukunci tsakanin mutane, to ku yi hukunci tsakanin su da adalci. Ko magana ce za ka yi, to kai ta adalci. Kada ka yi magana domin ka ɓata ma wani, ko don ka daɗa ma wani, ko da ba bisa gaskiya ba. Da zamana maganar kama ka yi ƙoƙarin kyautata lafazinta, ka yi ƙoƙarin faɗar abin da yake daidai. Allah ce wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Idan za ku yi magana, to idan akwai adalci, ko da kuwa ga mutumin da yake makusancinku ne. Haka nan idan sulhu za ku yi tsakanin mutane, to nan ma yanzu akwai adalci, babu san kai, babu nuna bangaranci. Wa in ta'ifatan min al-mu'minina ibtasalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah wa in fa'at fa aslihu bainahuma bil-'adl wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah ce aka samu rigima tsakanin bangarori guda biyu, kai shugaba ko kai wanda aka kawo wa hukunci, to kai hukunci tsakaninku da adalci. haka nan Ubangiji Ta'ala ya umarni da adalci, koda mutum ga karan kansa ne, koda ga ƴan uwansa ne, koda ga danginsa ne. Ubangiji Ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist, kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist, kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون بصيرا فان الله كان بما تعملون خبيرا وبنجي تعالى يكتو يا كو ودن سكاي ايماني كو زان ماسو تسيه عيوادا الله ko masu tsayuwa da adalci, masu ba da shaida dan Allah, koda kuwa akan kanku ne, koda kuwa ga iyayenku ne, koda kuwa ga wanda suke makusantanku ne. Kada ku dubi talaucin mutum ko wadatarsa, ku dubi talaucinsa ku kimasa adalci, ko ku dubi wadatarsa ku yi rashin gaskiya, kada wannan ya ruɗe ku. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima, ku dubi Allah, Allah shi ya fi cancanta ku duba yayin da kuke sha'anin kuke kokarin tabbatar da adalci. Wa in talu aw tu'ridu fa inna Allaha karim ma ta'maluna khabira, idan kuka ce za ku kawar da kai ko ku karkace ko ku bankara gaskiya, to ku sani Allah Ta'ala yana sane da duk abin da kuke aikatawa. Kai shi adalci ga kowa ana yin sa, koda kuwa mutum makiyi ne, koda kuwa abokin gaba ne. Kada rashin jituwarka da mutum ta hana kai masa adalci. Ubangiji Ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ubangiji yace ya ku wadanda suka yi imani, ku zama masu tsayuwa dan Allah, kuma masu shaida, masu shaida da adalci. Kada gaba da wasu mutane ta hana ku yi musu adalci. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وصياك أدلتي أدلتي شيني ولا زي كسان تدقوك ثوران الله ولا إنا إيدك تكين سمرات وتأمفان دا adalci yake haifarwa, sabuwar adalci a cikin al'umma, to yana haifar da abubuwa da yawa. Shi wanda ya zama mai tsayuwa da adalci, Ubangiji Ta'ala zai sa masa tsoron Allah a cikin zuciya. Shi yasa yace i'diluhu aqrabu littaqwa, ku tsaya ku yi adalci, adalci shike kusanta mutum zuwa ga tsoron Allah. Za ka tsoron Allah kuma shine samara ta rayuwa duka. Babu abinda za ka haƙƙaƙa ka tabbatar da shi a rayuwarka ya amfane ka duniya da lahira kamar tsoron Allah. Shi yasa aljanna ma ta masu tsoron Allah ne, innal muttaqina fi jannatin wa nahr bi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Za ka ita kanta aljanna ta masu tsoron Allah ne. Don haka tsoron abin da adalci yana daga cikin abin da yake haifarwa mai a'a shugaba adali shi ne ya haifar masa da tsoron Allah. Yana daga cikin abin da adalci yake haifarwa da shugaba adali zai samu soyayyar Ubangiji. Wato idan mutum ya zan adali ne, to Allah zai so shi, wanda kuma ita ce gayar abin da mu'mini yake so ya cimma, shi ne Allah Ta'ala ya so ka. Ba wai kai ka ji kana son Allah ba ko mutane suna son ka, a'a, ka ji Allah Ta'ala yana son ka. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Da haka wannan ita ce gaya. Allah Ta'ala ce wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin, ku yi adalci, Allah Ta'ala yana son masu adalci. Da haka shugaba in ya zama mai adalci ne, to zai samu soyayya ta Ubangiji. Duk kuma wanda Allah Ta'ala yake yana son shi, to wannan ya gama samun dukkan wargata a rayuwarsa. Babu kuma abin da zai tayar masa da hankali, babu abin da zai ji tsoro, babu kuma abin da zai cutar da shi, tunda ya samu shiga ƙarƙashin masoya Allah Ta'ala. Sannan yana daga cikin abin da adalci yake samarwa da mai shi, zai samar masa da kusanci ga Allah ranar gobe kiyama. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim, hadisin Abdullahi ibn Amr da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal muqsitina inda Allahi ala manabira min nurin an yaminin rahman wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ma wallu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suke masu adalci a ranar gobe kiyama suna kan wasu mimbarai na haske, za a dora su kan wani mimbari na haske a damar Ubangiji. Dukkan hannayen Ubangiji biyu dama ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu adalci shine waɗanda suke adalci cikin hukunci su da abin da aka dora musu na na wato masuliya shugabancin da aka ba su. Don haka shugaba zai samu wannan tagomashira na gobe kiyama zai zama akan wani minbari na haske kusa da Ubangiji ranar gobe kiyama. Sannan yana daga cikin abin da shugaba adali zai samu karkashin adalcinsa shine zai shiga cikin inuwar Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane guda bakwai da za a sa su a cikin inuwa ranar gobe kiyama, ranar da babu wata inuwa sai tashi. Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Da ya tashi fadar mutum bakwai din nan, farko wanda ya fada shine al-Imam al-Adil, shugaba mai adalci. Malamai suka ce an fara da shugaba mai adalci saboda shi aikin sa yafi na sauran wahala. A samun shugaba kuma ya tsaya da adalci, bai yi zalunci ba, bai cuta ba, wannan abu ne mai wahala. Tunda kuwa aikin sa yafi na kowa wahala, sai aka fara da shi a cikin listin mutane guda bakwai da Allah ta'ala zai sa su a cikin inuwar al'arshin sa ranar da babu wata inuwa sai tashi. Kaga wannan ba karamin rabo bane. Haka da yana daga cikin rabon wato sakamako na adalci a nan rayuwar mu ta duniya, shine samun kwanciyar hankali, samun zaman lafiya. Idan aka samu shugaba adali, to shi zai samu kwanciyar hankali ta bangarensa, kuma al'umma za ta samu zaman lafiya ta bangarenta. Galibi akan samu yamutsi da tashin hankula idan aka samu zalunci yayi yawa. Idan shugaba yana zalunci, to waɗanda suke kasansa su ma sai kaga cewa azzaliman sun yawa. Idza kana rabbul bait bidufi dariban fashibatu ahli bait kulluhum ar-raqs. Idan mai gida zai zama shine mai kada dindufa, to kaga duk mutanen gida sai a shiga rawa, tunda shi yake kidan da kansa. To shi yasa aka samu adalci a sama, to kasa ma sai ta yi kyau, sai ta gyaru. Idan ta gyaru kaga sai a samu zaman lafiya. Shi yasa zamu ga al-khilafatur rashida a lokacin sayyidina Abubakar, lokacin sayyidina Umar, lokacin sayyidina Usman, Ali, duk da an samu wasu ya mutsi, amma zaka samu a wasu lokuta ne galibin rayuwar al'umma ta kasance cikin nutsuwa, cikin kwanciyar hankali. Shi yasa lokacin da manzon Kisra shine kamar shugaban kasar Farisa, kamar Farisawa duka, wanda suna ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa ƙarfin mulki a lokacin a duniya, ya aiko manzansa zai kawo wani saƙo zuwa ga Umar. Suna jin labarin sayyidina Umar, kuma suna jin yadda sayyidina Umar ɗin nan ya girgiza masarauta wato ta Farisawa, waɗanda duk duniya ake tsoronsu. Amma ga shi wani yanzu yana ba su tsoro, yana musu barazana. Ya aiko jakadansa zuwa Madina domin ya haɗu da sayyidina Umar. Ya shigo Madina yana so ya ga wani katafaren gini wanda za a ce ga ginin shugaban ƙasa can, bai gani ba. Saboda haka zai shiga tambaya da Allah a nuna masa ya zo ne yana so ya ga khalifa na musulmin duniya duka a lokacin, shine sayyidina Umar. Shin ko sayyidina Umar a lokacin ya gama aikace-aikacensa ya koma ƙarƙashin wata itaciya ya kwanta yana baccinsa, yayi fulo da ƙasa. Sai yake tambayar wani mutumin Madina yana son ya ga khalifan musulmi, yana so ya wato kalmar khalifan musulmi wata babbar kalma ce sosai, to yana so ya ga khalifan musulmi. Sai ce masa aika can karkashin itace na bacci, ce a shi ba da gaske yake, ba maganar wasa ba, khalifan musulmi ce shine wancan. Shi ne abin ya daure masa kai, domin abin da yake tsammani zai zo ya samu wani khalifa wanda watakila ma ya fi wanda ya baro mutanen Kisra, ya baro Kisra da irin yadda ake masa girmama shi, da yadda duniya gaba ɗaya kamar shi kadai aka halitta ta don shi. Sai kuma ya zo ya ji an ce ga khalifa musulmi karkashin itace yana bacci, to shi ne ya faɗi maganar da ta zama kamar misali, adilta fa aminta fa limta, ka tabbatar da adalci, don haka ka samu kwanciyar hankali, yanzu ga shi baccin ka kake yi ma ba wanda ya kula ka, ba wanda ya damu da kai. To wannan yana daga cikin abin da adalci ke tabbatarwa a cikin haƙƙoƙin da suke kan shugaba na al'ummar da yake shugabanta. Akwai haƙƙin amana, domin shugabanci kamar da muka ce amana ce. Yasa Allah ta'ala ce inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha. Allah ta'ala an tu'addu al-amanata ila ahliha. Allah ta'ala yana umarta ku kuma yadda amanoni zuwa ga masu su. To wannan yana daga cikin abin da yake kan shugaba, shine wannan amana ta shugabanci, yaga cewa ya mayar da ita zuwa ga masu ita. Shi yasa lokacin da Abu Dharr al-Ghifari yazo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisin yana cikin sahih muslim yake to ala tasta'miluni ya rasulullahi ba za a bani aiki ba ba za a shugabantar da ni akan wani aiki ba shi ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kama hannunsa ya kama ka ya buga har ya sa hannunsa akan kafadin Abu Dharr yake to ya Abu Dharr innaka da'if wa innaha amana wa innaha yawm alqiyamati khizr wa nadam illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alayha yace ya Abu Dharr kana da rauni shi kuma shugabanci amana ce sannan kuma wulakanta ne sannan kuma nadama ne ranar gobe kiyama sai ga wanda ya rike shugabancin nan da haƙƙinsa ya bayar da abin da yake kansa na wajibi wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna masa cewa kai ba kada kuzarin da zaka karɓi shugabanci ba kada cika ido da haibar da ya kamata a baka shugabanci duk da Abu Dharr gashi mutum ne mai gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma aqallat al-zabra wa la adallat al-khadra أصدق لهجته وأصدق لهجته أصدق لهجته من أبي ذر بعتب سامن وانو متند سمتي مثل انوابا قصة تلوكيش ميك واتو قسكي رمغانا كمار أبو ذر متند وان دينا قسكي أبولي قسكي أنم صلى الله عليه وسلم ياما سوانا نبو تو أما يتي دشي أيها قولي كرين يمشو قبنشي دومشو قبنشي أمانا چي سننكم نداما چي رانو قبك ياما دولا قنشي قدوك وان دبي بايد دهك نيكي كنسبا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع في رعيته ومسؤول عن رعيته yace dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku sai an tsare shi an tambaye shi ranar gobe kiyama akan abin da aka ba shi kiwo annabi ya fara da shugaba yace shugaba mai kiwo ne kuma sai an tambaye shi akan abin da aka dora masa na amana amana iri biyu ce wacce take kan shugaba akwai amana wacce ta shafi raba mukami shi kansa ka raba mukami ka dora wannan akan wannan matsayi ka dora wacce akan wannan matsayi amana ce da take wuyan shugaba dole ne yayi taka tsantsan wajibi ne ya shugabantar da wanda yake al-aslah al-aslah man yajiduhu wato yayi iya binciken sa ya gane cewa abu kaza da zai bayar na matsayi wanda zai ba din nan ya cancanta kuma babu wanda yafi wannan shine mafi dacewar wanda ya samu to wannan wajibi amana ce da take kan shugaba din kila sai kula da wannan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya kibawa Abu Dharr matsayin da ya nema saboda yana ganin Abu Dharr bai cancanta ba saboda haka ba daidai bane shugaba ya gabatar da wani mutum saboda ganin kasancewarsa ko dai shi yazo yace yana so ko kuma a'a saboda kawai an ga yana da jama'a ko kuma a'a saboda dan uwa ne ana tare da shi ko saboda kabila su daya ya zabe shi ya fifita shi tare da cewa bai cancanta ba akwai wanda ya cancanta banda shi to in yayi haka to anan ya ci amanar al'umma da take wuyan sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake ba da muzai na shugabanci bai yi wannan ba yasa zamu ga a harkokin shugabanci na annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ka tattaro dangin sa yana karar ba musu shugabanci ba manyan waziransa duk ba daga cikin gidan Banu Hashim suka fito ba Abubakar daga Banu Taim sayyidina Umar kuma daga Banu Adi dukkanin su da Quraisha ne amma ba da gidajen suke ba kuma su ne manyan waziransa kai a ta cikin lissafi ma na khalifofi guda hudu gaba daya zamu ga dan uwansa Ali shine na karshe bai kawo shi na farko ba Abubakar ya zama shine na farko Umar ya zama shine na biyu sannan Usman ya zama shine na uku Usman shi kuma daga gidan Banu Umayya ya fito saboda kaga ashe ba ya rika duban kusanci bane ba kuma ya rika duban cewa wannan idan na bashi ko akwai wani abin da zan samu ta wajensa ba a'a ya rika duba cancanta ne shi yasa lokacin da wasu mutane daga kabilar Ash'ariyuna kabilar Abu Musa Al-Ash'ari suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ce ya rasulullahi ka san dai muna da bukatar a bamu wani aiki wato a bamu wani matsayi da zamu rike sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la ko kuma lan nasta'mila ala amalina man arada duk wanda yazo ce mu bashi to ba za mu bashi ba saboda bai san girman abin da ya nema ba tunda da ya san girman amanar sai dai ana bin shi da ita yana guduwa. Kenan za mu ga magabata aka ce ga wanda ana so a bashi matsayi kokari yake zabi ba yayi ta tusa kansa ba. To wannan yana daga cikin abinda shugaba ya kamata ya lura da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga Abdurrahman ibn Samura yake cewa la tasal al-imara fa inna in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alayha wa in utitaha al-mas'alatin ukilta ilayha. Yace ya Abdurrahman ibn Sa'id ga Abdurrahman ibn Samura yace kada ka rika neman a baka matsayi a baka shugabanci. In ka nema in aka baka ba tare da ka nema ba to sai kaga Allah ya taimaka maka ka sauke nauyi abika ayi ta binka ana tura maka ita kana gugucewa a dai daddanne ka a mammatse ka a ce dai ka hakura ka karba don kai fi cancanta in baka karba ba za ta je ga wanda bai cancanta ba ka hakura a haka ka karba to sai kaga Allah ya taimaka maka ka sauke nauyin lafiya. Amma yayin da ka zake yayin da kai ta fafutuka har ma watakila kana batawa da wasu kana rigima da wasu akan ba kai ba an ce ba kai za a bawa ba har ka samu a haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ukilta ilayya sai a kyale ka da shugabanci Ubangiji ta'ala sai zare taimakonsa daga gare ka. To wajibi ne ga shugaba wajen bayar da amana ya zaɓi shugabannin da suka dace al'asla ya zaɓi wanda ya dace. In kuma bai yi haka ba kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shugaban da bai zaɓi ma'aikatansa wanda suka dace ba to ya ci amanar Allah da manzansa ya ci amanar mu'minai. Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatakum wa antum ta'lamun. Ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah da manzansa ku ci amanar da aka danta muku alhalin kuna sani. Don haka wanda zai shugabantar da waɗanda zai shugabantar ya ba su matsayi ba bisa cancanta ba saboda wani abu to Ubangiji ta'ala zai kama shi da cin amana. Ibn Taymiyyah yake cewa wanda ya saba wa zuciyarsa ya yaƙi zuciyarsa bai bi son zuciyarsa ba ya dora ya danta matsayi ga waɗanda suka cancanta to Ubangiji ta'ala sai ya sakanta masa a karan kansa ya kuma tsare masa iyalansa ya tsare masa dukiyarsa ko da bayan ya mutu ne. Wanda kuma ya saba ya bi son zuciyarsa ya shugabantar da waɗanda ba su cancanta ba ko ya jawo danginsa ya tusa a cikin gurin da ba nan ya kamata ba to okay ba bai na kiti kasiri Ibn Taymiyyah ce sai a yi masa ukuba sabanin yadda yake nufi yadda yake so sai ya rasa samu domin dai yana so ne ya ga dan uwansa su ma sun zama wani abu to karshe Ubangiji ta'ala sai ya jarrabe shi. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake faɗa wata kissa mai ban mamaki. Wani daga cikin malamai a cikin sarakunan Banu Abbas ya tambaye wani malami ya ce da Allah ka ba ni labarin wani abu da ka riska a baya wato ka yi min nasiha ta hanyar gaya min wani abu da ka taɓa riskarsa cikin sha'anin mulki. Sai yake cewa ya riski Umar ɗan Abdulaziz wanda kun san ana faɗar irin adalcinsa da ya tabbatar a mulkinsa duk da ba tsawon rai ya yi da yawa ba daɗewa a cikin sha'anin mulki ba amma ya yi abinda har yanzu duniya tana misali da shi har ma wasu suna jingina su cikin al-Khulafa ar-Rashidin duk da cewa wannan kuskure ne. Khulafa ar-Rashidin al-Khilafatu an-Nubuwwa 30 sana annabi ya faɗa shekara 30 wacce take karewa da wato lokacin da Hassan ibn Ali ya ritaya ya bar wa Muawiya to daga wannan shekara ta 40 khilafar rashida ta kare za ka shigo da Umar ibn Abdul Aziz wanda ya karbi shugabanci shi a shekara ta 99 ne ya bar duniya shekara ta 101 saboda kaga ya fita daga lokacin da annabi ya kira khilafatul nubuwa za ka sai dai ka kira cikin khulafa ne na musulmi amma ba cikin al-khulafa ar-rashidin ba wannan kuskure ne. To amma dai saboda yadda ya rika kwatanta adalci da rike amana zan abin misali wannan malami yake gaya ma wannan basaraki cikin sarakunan Banu Abbas yace na riski a Umar dan Abdul Aziz lokacin da yazo mutuwa dangi suka zo suka ce ka bar ƴaƴanka cikin talauci baka bar musu abinda za su rayu da shi ba bayan kabar duniya da shi karike shugabanci karike sarauta kuma a zamanin Umar ibn Abdul Aziz an samu kuɗi ba kaɗan ba an kuɗi ya yi yawa don a lokacinsa ne ake cewa ana kwankwasa wa mutane gidaje ana cewa ga zakka kowa ya ce a shi ba mai bayarwa ne baya bukata ana ta yawo ana neman kai da ita to sai ake cewa ka bar iya ƴaƴanta cikin talauci za su zo daga baya suna roƙon mutane sai yace a kirawo su aka zo da su 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 goma sha wani abu an ce sun kai su goma sha bakwai dukkan su maza amma kuma ba wanda basu ma balaga ba wato yara ne ma samari ko wasu ba su zo su balaga ba yace da su ƴaƴana ban hana ku haƙƙin ku da yake kaina ba haƙƙin da yake kaina ba ku na ba ku amma ko bazan dauki haƙƙin wasu in ba ku ba wanda yake mutumin kirki daga cikin ku ubangiji zai ji bincike lamarin sa inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin mutumin kirki daga cikin ku ubangiji zai ji bincike lamarin sa wanda kuma ba na kirki ba to bazan ban masa dukiya ya rika barna ba ya rika barna da ita ba yake cewa cikin ƴaƴan nan nasa sai da ɗaya ya yi wadatar da ya kasance in aka ce za a fita jihadi fi sabilillahi zai ce ga taimakon raƙuma ɗari wanda an bar su babu komai tare da su ya ce a daidai lokacin kuma da wani daga cikin sarakuna ya bar wa ƴaƴansa masu biyar dukiya har ta kasance da aka raba gado kowannensu sai da ya samu dinari ba dirhami ba sai da ya samu dinari 600,000 a wancan lokacin biliyoyi ne kowannen ɗaya daga cikin sai da ya samu wannan ya ce amma ƙarshen rayuwarsu sai da suka riƙa yawo suna bara suna roƙon mutane to ubangiji ta ala ya alkawari idan mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokarsa Allah zai tsare masa bayansa wal yashal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan da'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida ubangiji ya wannan alkawari duk mutumin da zai tsare haƙƙin Allah to kada ya ji tsoron ubangiji zai tozar ta bayansa ubangiji zai tsare masa bayansa ba ka wajibi ne akan shugaba wajen wannan ya ga cewa ya tsayar da ya bayar da wato amana ko matsayi ga wanda ya dace yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa na alamar tashin alkiyama a rika danganta wato a rika bayar da matsayi ko aiki ga wanda bai cancanta ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wani ya zo tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yaushe ne alkiyama za ta tashi wato yana tambayar a gaya masa alamar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza du'iyatil amana fantazir as-sa'a idan aka tozarta amana to ka jira tashin alkiyama sai aka ce ya rasulullahi wa ma idza atuha menene tozarta amana sai ya ce idza usida al-amru ila ghairi ahli duk lokacin da za a dauki al'amari wato matsayi a bama wanda bai cancanta ba yace fantazir as-sa'a to ka fahimci cewa duniya ta zo karshe to wannan kuma shine abinda yanzu ake gani a ko'ina a duniya don haka musulmi gaba ɗaya sun haɗu akan cewa dukiyar al'umma dole ta zama an tsare ta a shugaba ya kula da ita kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce kada a kusanci dukiyar maraya sai bisa da wala taqrabu mali yatimi illa billati hiya ahsan bai ma ce ba illa billati hiya hasana ce illa billati hiya ahsan kada ku taba dukiyar maraya sai ta hanyar da tafi dacewa ta hanyar da tafi kyau to wannan dukiyar maraya mutum ɗaya cikin al'umma shugaba dukkan waɗanda suke karkashin sa marayu ne a karkashin sa don haka wajibi ne ya kula da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin wani hadisi da muslim ya rawaito daga ma'aqil ibn yasar al-buzani yake cewa ba min abdin yasar'ihi allah ra'iyatan wa yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin laha illa harrama allah alaihi ra'ihat al-janna babu wani shugaba da allah ta'ala zai bashi shugabanci ba wani bawa da allah ta'ala zai dora shugabanci akan mutane sannan ya mutu yana mai cin amanar wannan al'umma ba ce Allah ta'ala ya haramta masa shiga aljanna saboda haka tilas ne shugaba ya tsaya ya lura da cewa a in zai danka wani matsayi ya ga cewa ya danka wa mutane waɗanda suka cancanta a Ibn Taymiyya yana cewa rukuni guda biyu ne na shugabanci a samu alƙuwa wal amana zamu ce yana da ƙarfi yana da kuma amana kamar yadda yar ɗaya daga cikin matan bawan Allah da na kwarai sarkin annabi Musa take cewa ya abati stajir inna khayra man stajarta al-qawiy al-amin ya babana ka dauke shi aiki mafi alkhairin wanda ya kamata ka dauke shi aiki shine al-qawiy al-amin wanda yake mai karfi kuma mai amana kamar yadda shugaban Masar ya gaya wa Annabi Yusuf alayhi salam innaka al-yawma ladaina makinun amin, kai a yau a gurin mu ka samu kafuwa, ka samu karbuwa, kuma kai amintacce ne, wato kana da karfi, ka samu karfin da zaka iya gudanar da abubuwa, sannan kuma kana da amana. To wannan ana buƙatar su tare da wanda duk za a bashi matsayi, ya zama yana da ƙarfi, yana da shaja'a, zai tsaya ya ga ya kula da aikin da aka bashi ba tare da tsoro ba, sannan kuma ya zama mai amana ne. Wataƙila haɗa waɗannan sifofi guda biyu su yi wahala, a samu mutum mai shaja'a, jarumi, mara tsoro, sannan kuma mai amana. Tayo a same shi ƙarfa ne, mara tsoro, amma kuma mai cin amana ne, ba iya haɗe yawunsa, ba iya mayar da yawunsa. Sannan tayo a same shi mai amana ne, amma kuma haka yake ɗan laƙoƙo, haka ba shi da ƙarfi. Za ka ga abubuwa suka zo gonsu sai a rikita masa lissafi, nan da nan sai a cuce shi. To sai ya duba ya ga cewa kowane abu da zai bayar na mukami, cewa wani abu ne ya cancanci wannan abun. Idan abu ne wanda yake buƙatar ƙarfi, to ko mutum ba shi da amana sai a bashi, tunda abin nan ƙarfi yake buƙata. Kamar a ce komanda ne na ya mayaka da zai jagorancin wata bataliya ta yaƙi, ga shi ne mai cin amana amma kuma yana da ƙarfi, to sai a sa shi, domin ƙarfinsa nan zai amfanar da kowa. Amma in ya zama na rago ne, ba shi da ƙarfin zuciya, ba shi da ƙarfin hali, amma mai amana ne, mai gaskiya ne, wannan amanarsa shi kaɗai za ta amfana. In ka kawo shi a irin wannan guri, to sai a tutu, kamar yadda Imam Ahmad aka yi masa irin wannan tambaya, kuma ya ba da irin wannan ansa. To dole ne shugaba ya dubi wanda ya cancanta, ba tare da ya tsaya kawai kallon janibi ɗaya ba. Tayo a samu wani mai tsoron Allah, mai ilimi na addini, mai kaza mai kaza, amma ga wani can ya cancanta shi da wannan matsayin, saboda shi yana da wato iko na ya rike wannan guri. Shi wannan ga amana, amma wancan ya fi iko da ya rike gurin, kuma abin baya buƙatar amana, to sai a dora wancan ɗin, kada a samu matsala. To wannan duk Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kula da wannan. Sannan abin da ya shafi ɓangare na biyu na amana shi ne abin da ya shafi amana ta dukiya. Tilas ne shugabanni su tsaya su shiga cewa sun kula da dukiyar al'umma ba tare da sun yi facaka da dukiyar al'umma ba, ko sun aje ta inda bai dace ba. Su fahimci cewa dukiyar da Allah ta'ala ya sanya a hannunsu ba tasu bace, su an dora su ne su kula da wannan dukiya. Amana ce aka ba su umana ne, wakilai ne kawai, amma ba su ne mullak ba. Ku duba Annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa cewa yayi inni wallahi la uti ahadan wa la amna ahadan wa innama ana qasimun adau haitu umirtu, yace ni ba zan iya ba wani ba in hana wani, ni mai rabo ne, ina aje kowane rabo inda aka umarce ni. To haka shugaba yake dangane da dukiyar al'umma, shi wanda Allah ta'ala ya dora masa nauyin ya yi rabo ne. To haka kada ya sanya dukiya inda bai dace ba. Shi yasa wani mutum yake da ya ce wa sayyidina Umar wata rana, ya ce ya amiral mu'minin, me zai sa ba za ka wadata kanka ba? Wato ya gan shi kamar baya ɗibar dukiya yadda ya kamata, musamman ma a lokacinsa an samu futuhat yawa, dukiya ta yi yawa cikin al'umma ta musulmi. Amma yana ganin shi cikin wani yanayi, ku ce dan me ba za ka wadata kanka ba, ga dukiya baja-baja, kai na shana shi ta ko'ina. Shi ne yake ce masa, ai misali na matsali wa matsalu haula, misali na da talakawa na ka matsali ƙaumin kanu fi safar, shi kamar mutane ne suna cikin halin tafiya, wato ƙungiya ce ta mutane suna cikin halin tafiya, suka haɗa dukiyarsu gaba ɗaya da abincinsu da dukiyarsu, sai suka ba wani mutum guda, suka ce gashi a riƙa kashe mana gwargwadon bukata, in an zo za a ci abinci ya je ya ɗauka a ciki ya sayo, in za a kama gurin kwana ya je ya biya gurin kwana, shi dai an ɗora shi akan wannan dukiya. Ya ce to kana ga wannan mutum ya halatta ya riƙa ɗiban dukiyarsa, yana yi wa kansa wata bukata tashi ta karar kansa? Ce to haka wannan dukiya take a matsayin, a mutane suka haɗa dukiyar suka bani, suka ce in riƙa kashe musu ita duk inda ya dace. To wajibi ne shugaba ya fahimci wannan, kuma dole ne shugaba ya sani cewa ko da wani zai zo ya nema ya ce a bashi, in bai cancanta ba ka a bashi, ko mun yadda ake ganin yana da matsayi, ko mun yadda ake ganin yana da wato jama'a ko yana da haiba, domin wannan dukiya ce ta al'umma, ba dukiya ce ta tashi ba, wanda kuma zai dauki kuɗi na al'umma karkashin shugabancin wannan shugaba, to yi kokari ga ya dawo da haƙƙin al'umma zuwa gare shi. Sannan a gurguje anan ruwan lokaci, zan tsallake wasu abubuwa saboda babu isasshen lokaci. Yana daga cikin haƙƙin talakawa akan shugaba, wato ya zama mai haƙuri da juriya, kamar yadda Bahaushe yake cewa babban juji ne, to dole ya zama mai juriya mai haƙuri. Yana daga cikin abin da ake cewa Muawiya ya mallake mutanen Sham da shi, yana da alhil bayan alkaram, kuma mutum ne mai juriya. Wannan kuma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, karanta rayuwarsa za ka ga a haka ya gudanar da shugabancinsa. Bai gudanar da shugabancinsa ba ta hanyar nuna ƙarfi cewa shi shugaba ne mai faɗa a ji duk abin da ya ce kawai za a yi. Shi yasa za ka ga munafukai a lokacin sun riƙa baje kolin sai da suke so, ya zo wucewa wannan ya toshe hanci, ya zo wucewa wancan ya yi bakar magana, a gaya masa cewa wancan ya zage shi, wancan ya yi kaza, wannan ya ce ba ka da adalci, kana cin amana, duk an gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan. Har ma wani irin mai zafin da ce Rasulullahi ka ce kawai ka ba mu umarni kawai mu je mu riƙa kashe su. Annabi ce a kuna so a riƙa cewa ina kashe sahabbaina? To waɗannan mutane ana ganin su tare da ni, aka ce in na ce ku je ku kashe su, cikin duniya sai ta ɗauka cewa ga Muhammad can yana kashe waɗanda suka yarda da addininsa, don haka kawai ku yarda ku shiga, shi kenan an yi saddu an sabilillah. To ya ta haƙuri a kan irin wannan. Akwai wata rana da ya yi rabo, aka zo aka ce ya Rasulullahi da rabon nan da kai, wani ya tashi ya ce wato baka yi shi dan Allah ba, hazihi qismatun ma urida biha wajhullah, ba rabon nan baka yi shi dan Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arhamullahu Musa laqad uziya bi akthara min hadha fa sabr. Allah ji kan annabi Musa an yi masa abin da yafi wannan, amma ya haƙuri ya juri. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika daukan mataki akan irin wasu bagangano da za a rika kawo wa kunnansa cewa wane ya faɗa wane ya faɗa. Shugaba dole ya haƙuri da wannan. Kuma idan har muka fahimci cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da adalcinsa, duk tsarkinsa, duk nagartarsa, ba a rasa wasu da za su soki shugabancinsa ba, su jebe shi da rashin adalci, su jebe shi da san kai, to kaga wani shugaba ne shi, kuma zai ce shi yana so ya yi shugabanci, kuma duk duniya kada a samu wanda zai soki lamirinsa. In ya ce zai yi haka, to kuma zai ta faɗa ne da jama'a. Shugaba dole ya zama mai tausayi, mai rahama. Faqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa bima rahmatin min Allahi lanta lahum wa law kunta faddan ghaliz al-qalbi lam faddu min hawlika. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani shugaba da Allah ta'ala zai dora masa shugabancin al'umma ta ya tsananta musu, yake cewa ya Ubangiji ka kai mata tsananta masa. Yayi addu'a ce duk wanda ya tsananta a cikin shugabancinsa ga al'umma ta, Allah ka tsananta masa. Wanda kuma ya sassauta, Allah ta'ala ka sassauta masa. Hakanan abinda ya shafi binciken halin da al'ummarsa take ciki, ya zama yana bibiyar labarai. Idan Annabi Sulaiman a matsayinsa na basaraki yana bibiya har tsuntsaye, tsuntsuna karkashin wata faƙada tsayi wa ƙari mari la ara alhududa in kana min alghaibin. Ya bincika ce ban ga hudu ba, ko baya nan ne. To idan har tsuntsaye da suke karkashin mulkinsa yana jin cewa shi mas'ulin ne anhum, ina ga dan adam, ina ga al'umma. To shi yasa Umar yake cewa idan wata dabba a Iraki ta ci tuntuɓe ta faɗi, ina jin cewa Allah zai tambaye ni a kanta. Saboda haka dole shugaba ya zama yana bibiyar labarin abinda al'umma suke, kar kuma ya dogara da sai abinda na kusa da shi suka gaya masa, ya yi kokari ya ji daga bakin na nesa, ya rika nemo waɗansu waɗanda baya cikinsa suke ba, su rika zuwa yana tambaye su irin halin da al'umma suke ciki. Don wani lokaci kamar yadda Bahaushe yake cewa ba a mugun sarki sai mugun bufadi, na kusan sai yake faɗa masa abinda hakikanin abinda ake ciki, amma na nesa musamman in ya san dan wannan aka nemo shi, to zai yi magana da ta dace, zai faɗa abinda ya dace. A gurguje abinda ya shafi bangaren talakawa, haƙƙin shugabanni akan talakawa. Mala Abubakar ya cakiki wannan jarumin sosai, kuma ga lokaci yayi illa iyaka. Abin da nake so in ƙara jaddada mana anan cikin batun maganganun da yayi batun nasiha din, yana cikin abin da dama aka ce a yi wa shugaba shine nasiha. Sai dai yadda mu muka dau nasiha shine wato kurmato abin nan babatu da kuma kwance zani a kasuwa, wannan ba shine nasiha ba. Abinda za mu fahimta, kai karan kanka ka auna da kanka a yadda kake din nan, kai yanzu ba kowa da kowa ne yake ya sa maka ido ba. Amma ba za ka so cewa in ka yi wani abu ba daidai ba a zo cikin unguwar da sunan nasiha a sa speaker ana fada cewa wane wane ya yi kaza. Na san kowa ba zai so wannan ba. To kar ka ɗauka shi tunda ya zama shugaba bai da haƙƙi. A haƙƙin sama ya ƙara girma a kanka saboda an ɗora masa wani nauyi. Zai iya yiwa ya zama mai sakaci, zai iya zuwa ya zama fajiri ma. To amma haƙƙinsa yana nan haƙƙinsa, kar a manta da wannan. Dan wani ya zama ba mutumin ƙwarai ba, kar a ce kuma shi kenan duk haƙoƙinsa sun tsare. Haƙƙinsa yana nan a matsayin haƙƙinsa. To a musulunci kuma an san cewa baya daga cikin usulumin nasiha. Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai nasiha da za ta shafi kowa baya faɗa suna. Ma balu aqwamin ya'maluna kama balu aqwamin, sai dai rika cewa me yasa wasu mutane, me yasa wasu suka rika yi, amma ba zai ce wane da wane ba. To bare kuma wanda shugaba haibarsa ita ce tsayuwar mulkin, idan ka zubar, idan haibarsa ta zube, to kowa kuma zai abin da ya ga dama. Amma ana buƙatar shugaba ya fardin haibarsa, ya zama yana da cikin ido, yana da kwarjini, ta yadda in ya ce kaza kowa zai ce. To wannan malhas din ya kamata a lura da shi. Galibi akwai waɗanda suna da zuciyar da za su karɓi gyara. To amma hanyar da aka biyo wajen gyara din ba a biyo kyakkyawar hanya ba. Ta yi shi wanda ya yi ƙoƙarin gyara din ba da kyakkyawar niyya ne, amma kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Da yawa za ka so yin abu da kyakkyawar niyya amma ka kasa dacewa. To yana da kyau a kula da wannan. Idan kana ganin ba ka da hanyar da za ka isa ga wannan shugaba, akwai hanyoyi da yawa yanzu wanda wannan duniya yadda ta zama an matso da komai murkusa. Akwai hanyoyi da yawa, akwai watakila wasu wanda suke kusa da shi, za ka iya musu magana, za ka iya kirawo, za ka iya neman appointment da shi. Ba zai gagara ba, musamman ma in ya zama kai mai faɗa a jini a gari, ka neme shi, shi kaɗai ka zauna da shi. Kamar yadda kuka ji Allah ta'ala ya ce a gaya wa Fir'auna a je gurin idza ba ila Fir'auna innahu taga, sai da Allah ya faɗi me yayi, yayi dagawa, yayi kisan kai, ya ce shi Allah ne, ya ce shi abin bauta ne. Amma aka ce ku je gurin sa yayi dagawa, ku kula da kaulan laili nan da Allah ya tazakkaru a wurin. To bana jin akwai wani wanda za a samu yayi dagawa irin ta Fir'auna cikin al'ummar musulmi. Shugaba a samu irin Fir'auna a cikin al'ummar musulmi, za a jima. Saboda haka usulubin nasiha din yana da kyau. Nasiha yana ɗaya daga cikin haƙƙoƙin shugaba mai mahimmanci akan talakawansa, musamman waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi da waɗanda Allah ta'ala ya ba su tajriba ta rayuwa, suka daɗe suka san ya rayuwa take. Wajibi ne su zama masu ƙaddamar da nasiha ga shugaba ta hanyar da ta dace. In aka yi haka, to za a samu kusanci tsakanin shugabanni da malamai da masu abin nan faɗa a ji. A lokaci ya yi tun ɗazu an nuna mun, amma ba dan haka ba akwai abubuwa da ya kamata mu faɗa, sai dai kuma wani lokaci insha Allahu. Da fata abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada, abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana. Allah ta'ala ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci. Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan gaskiya, ya nuna mana ita, ya ba mu ikon binta, ya ba mu ikon faɗarta ko ina ne, ya nuna mana kuskure, ya ba mu ikon kauce masa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum. Kamar mun ji a bayan haka da ba ka ba.